بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أمنا عزيزة دبوبية قال الله تبارك وتعالى وانت كتابي ورسني دبيت مرزا أوم وأنا فالكي sun tun daga jiya a jiya da rana a muna tare da manya-manyan baki bakin alkhairi a baki masu dauke da rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wadanda tun daga jiya din ana ta programs a muna tare da Sheikh Bashir Lawal Muhammad Hafizahullah da kuma associate prof Kabir Abubakar Asgar da Malam Koshek Ibrahim Aliyu Ladan wanda tun daga jiya din ana ta gabatar da programs to a cikin waɗannan programs din a yau wanda muna 26 ne ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma 12 ga watan June maya gudu ban san me yasa ba a 2020 na ga ya dade a 11-12 haka 2026 Allah madaukake ya samu nasoke a kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allah ta'ala a waɗannan manyan malamai yau ma muna tare da wannan alkhairi bayan dazude ma an yi ziyarori da an yi mana khutba an yi ziyara to alhamdulillah kuma yanzu akwai muhadara za a gabatar wanda insha Allah ta'ala shi Sheikh Bashir Lawal Muhammad Allah madaukaki ya kara mai imani da kariya zai gabatar mana da lecture ko muhadara akan aqidun qalaqato da illolin su ko kuma da illolin ita qalaqato din lalle wannan shi ma traffic ne da ya dace irin da jiya an tattauna matsalolin shi'a yau kuma za a yi na qalaqato wato su yan qalaqatan su suka bani mamaki saboda yanzu akwai masu bin su da irin ra'ayin yan Arsenal da yan Madrid ba hujja bace ra'ayi ne wannan yana da kyau a yan uwa saurara musamman masu da'awa domin ba yadda za a yanzu sai an ci gaba da fadakarwa akan ita wannan matsala din ko ba kome dan kada yan uwa a yaudare su ko wani ya fada akan rishin sani Allah ubangije ya kiyaye muna roƙon Allah madaukaki yayi ma malam Bashir a jagoranci abin da zai tattauna Allah ubangije kare shi ya tsare shi ya tabbatar da shi akan abin da yake shari'a ne insha Allah bayan lokacin shi kuma shi prof zai biyo da taliki Allah mana jagoranci akarmakum Allah sai wannan ba dabara za a har haɗe su na
Nam, Alhamdulillah, nahmadu. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى قجباتر الشرين دا شدة دوتا ذو الحجة هجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلة دمو بدا أربعين دا بفي شادي دوتا شدة دمو بيودا الشرين دا شدة Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci ne tarihi masallacin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu dake wannan gari na zangon daura kuma masallacin farko na ahlus sunna a wannan gari wanda kuma gashi an jaddada ginin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka ya ƙara ikhlas bayan haka kamar yadda malam mai gabatarwa ya gabatar abinda aka ce za a yi magana akan su shine aqidar talaqatu da kuma illolinta da farko me ake nufi da wannan aqidar da kuma sunayenta a Hausance a Hausa wannan aqida masu bin ta ana kiran su da ɗan tasini su ne kuma ake ce musu ɗan ƙalaƙatu a wani ɓangare a ƙasar Zazzawa ana ce musu ɗan baceto a wani ɓangaren a masarautar Zazzawa ana kiransu da ɗan ba'a cin kifi sai an yanka a yanzu sun sa wa kansu suna Ƙur'ani zalla waɗancan sunayen da aka ambata kusan hudu ko ba su suka sa wa kansu ba abubuwan da suke yi ne aka kira su da su misali ta tsinanci jagoransu na wancan lokacin a nan ƙasar tamu Muhammadu Marwa wanda za mu yi batu a kansa insha Allah yana yawan faɗin Allah ta tsini a cikin maganganun shi to daga nan ne ake ce musu ƴan tasiri an kira su da ƴan ƙalaƙatu saboda suna yi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili isnadi da ake jawowa a ce haddathana fulanun qala fulanun sai su ce ai ƙalaƙatu ake qala fulanun ai ƙalaƙatu sai su faɗa shi yasa sai aka mayar musu da abun ake ce musu da ɗan aqidar ƙalaƙatu an kira su da ƴan baceto saboda wannan ɓangaren na masu wannan aqidar abinda suka shahara da shi shine suna faɗin cewa baceto a lahira sannan an kira su da ƴan ba'a cin kifi sai an yanka saboda daga cin aqidunsu ba su yadda da cewa kifi yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko da sun mutu ba ba a yanka ba wannan aqida tarifinta a taƙaice shine aqidar da take riya wadatuwa da alqur'ani a wajen bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba tare da komawa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa waɗanda ya faɗa da bakinsa hadisansa waɗanda suka kasance ayyukansa hadisansa ababen da aka yi a gabansa ya tabbatar suna ganin waɗannan ba sa cikin hujjoji da dalilai da za a yi ruku da su a bauta wa Allah da su ko kuma a ciro hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ba wannan ita ce aqidar ɗan Qur'ani zalla kamar yadda suka kira kansu a yanzu wato su sun wadatu da alqur'ani ba ruwansu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malaman musulunci cewa Qur'ani ya tabbatar da ita a matsayin dalili da za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bujire mata, bujire wa al-Qur'ani. Za ka iya tattaunawa dama a ka'ida wajen tattaunawa da waɗannan mutanen ba za ka jawo musu hadisi ba. Domin a ka'ida ta ilmul munazara, ilimin tattaunawa ko ilimin muqabala, kana kafawa mutum hujja ne da abin da ya yarda da shi. Ba za ka zo yanzu kana tattauna da Kirista ba ka rika jawo mishi Qur'ani. Bai yarda da shi ba. So kake yarda da Al-Qur'ani, to dan me za ka kafa masa hujja da Al-Qur'ani? Sai dai in misali za ka buga masa. Za ka tattauna da bai Yahudi, a taura za ka rika jawo masa, domin ya ce ita yarda da ita. To, Qur'ani cike yake da bayani a kan cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare take da Al-Qur'ani, ba a raba su. Ba wanda ya isa bauta wa Allah subhanahu wata'ala yadda Allah yake so ba tare da ya koma zuwa ga Al-Qur'ani ba. Ba tare da ya ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Allah madaukakin sarki yana cewa wa atii'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. وَعَطِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. كُيُوا أَلَّا تَاءَ كُيُوا مَنْ زَنْءَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاءَ إِنْكُوا كَيْ هَكَذَاكُ سَامَرَهَمَ أَلَّا أَلَّا مَدُوكَ شِنْسَرْكِي زِي زِكَوْنْكُوا أَلَّا زِي بَاكُوا الْجَنَّةَ سَا تَاءَرْ أَلَّا أَيْرُكُوا دَ الْقُرْآنِ سَا da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ko ka ji ko ka so ka fassara da cewa akwai wani abu tunda ka'ida ce ta malamai, domin naga daga cikin yanzu abinda wasu daga cikin su suke sun yadda a kafa musu, suna kafa hujjoji da ka'idojin larabci. To a cikin ka'idojin larabci malaman mu suna cewa al-atfu yaqtadi al-mughayara, al-atfu yaqtadi al-mughayara. Idan ka ce Musa ya ci shinkafa kuma ya sha ruwa, to lalle shinkafa da ruwa daban. Ba ka cewa ai da aka ce ya sha ruwa, ko kuma ka ce ya ci shinkafa ya ci nama, sai ka ci da nama da shinkafa duk abu ɗaya ne. Wannan ya saba wa hankali, ya saba wa ka'idojin yare. To daga Allah nan ya ce wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Sannan a wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Sannan sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ya ku wadanda kuka yi imani, ku yi wa Allah da'a, yi wa Allah da'a, ayi ruku da Qur'anin sa. Wa atii'u ar-rasula, ku yi wa manzo da'a, yi wa manzo da'a, lalle wani abu ne da manzon nan ya zo da shi, shi ne sunnar sa, hadisan sa. Wa ulil amri minkum idza amaru bi ta'ati Allahi wa ta'ati rasulihi. Sannan ku yi wa jagorin cikin ku da'a. Su sharaɗin shine idan suka yi wa Allah, suka umarce ku da ku yi wa Allah da'a, to za ku yi musu da'a. In suka yi umarce ku da cewa su yi wa manzansa da'a, to za ku yi musu da'a. Idan suka umarce ku da saba wa Allah ko saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, anan ba za ku musu da'a ba. Shi yasa su ba a ambaci wa ati'u ba, kawai sai aka ce wa ulil amri minku. Da'ar su muta'alliqa ce, an rataya ta ce da idan sun yi umarni da a yi wa Allah da'a ko a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a. A wata ayar Allah yana cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ya yi wa mu'minai baiwa a lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu. Jinsin su ne ɗan adam, ba aiko musu mala'ika ba, ba aiko musu aljani ba, aka aiko ɗan adam, ɗan uwansu. Yana karanta musu ayoyin Allah, yana koya musu, yana musu tafsirin Al-Qur'ani, sannan kuma yana karantar da su littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wal hikmata, wal hikmata, da hikima. Za mu ga wasu annabawan ma Allah ya ba su hikima. al-Imam Shafi'i yace cikin abinda muka sama kamar yadda ya faɗi a cikin ar-Risala littafin sa na usulul fiqh wanda kuma shine littafin usulul fiqh na farko da ya bayyana aban kasa yana cewa magabatan mu sun tafi akan cewa duk inda Allah ta'ala ya gwama al-Qur'ani da al-hikma to al-hikman nan tana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الكتاب القرآن الهكمة سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم ضد شيوا أخي إن ده هكمة ارتزو بعد وانا ما أنربا ده وسط آيوين ما سيوا كمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah yake wallahi ba za ka taba zama masu imani ba haske sun hukuntar da kai sun zabe ka a matsayin kai ne mai musu hukunci sannan kuma su yadda da abinda ka yanke na hukuncin kuma su miƙa wuya sannan kar su ji wata damuwa a game da hukuncin da ka yanke kuma su miƙa wuya miƙawa ta gaske Allah ta'ala a wani wajen yana cewa wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa ma kana lil mu'mini bi tantanta ba halas bane ga wani mu'mini wanda yace yayi imani da Allah haka mu'minati ko wata mu'mina mu'mina mace idza qada Allahu idan Allah ya yanke hukunci wa rasuluhu da manzansa amran na wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim su zama suna da zabi akan al'amarin su wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to hakika ya bata bata wacce take mabayyaniya waɗannan ayoyin da dangogin su a cikin alqur'ani suna da yawa ta inda Allah zai yi umarni a masa da'a kuma yace ayo manzon sa da'a zai ce alkitab yace alhikma sannan Allah madaukakin sirri ya faɗa a wani waje yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun kuma mun so kan maka da alqur'ani لتبين للناس ما نزل إليه من سو كم كذا أمبتو وند ونن الذكر من شي كنش ما لم يسنع وما سونا أكيد قالوا بلي أكن شو عينا أكسامو الذكر ما شو قرآن أكيني فسرع شيء دعا من زن الله صلى الله عليه وسلم الله شو من سو كم كذا أمبتو شيني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم دومن كي ومتاني بياني أجمد أبن دعك تسوكر مص بيوا وني زو أتوغوش أمتين تنساقو كما أتي أنزا ليش ميكرن تد تاقوان باقوي شيبا مجرد سفير بني مضو سما ليس مجرد سفير manzo sama kawai ba jakada bane jakada na iya zuwa yaje mika wasika shikenan ya isar da aikin sa a manzo Allah sama rasul ne kuma nabiyyu ne da Allah ya kira shi da haka to daga cikin muhimmar rasul da nabi kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da ce yu'allimuhumul kitaba wal hikmata daga cikin ayyukan manzon Allah sama akwai karantarwa a matsayin sa na manzon Allah shi yazo da sakon daga Allah in ka yadda da cewa shi yazo da sako daga Allah to da yazo kawai shikenan sai ya miƙa alqur'ani ko ya karanta wa sahabbai alqur'ani da larabci ba sahabin da ya tambaye shi wata aya ko so daya ba wani wanda ya ce me ake nufi da nan kuma duk wanda yake harkar larabci ya santa ya san irin lugar da alqur'ani yazo da ita wata luga ce ta musamman sahabbai ke da suka rika neman manzo Allah sama ya musu bayanin wasu abubuwa cikin malaman da suka bada gudunmuwa a wajen yi wa musulunci hidima ta harshen larabci akwai babban marubuci Mustafa Sadiq Ar-Rafi a cikin littafin sa al-Balaghatu an-Nabawiyya ya ware fasali ko babi da ya bayani akan irin gudunmuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada akan ci gaban harshen Larabci. Manzon sama yayi maganganu da wasu kalmomi waɗanda ba a taba jin su ba a cikin Larabawa sai da manzon Allah ta sama yazo. Allah ya zabe shi yafi kowa fasaha, wanda wannan dama ita ce ka'idar Allah. In zai aiko manzo to yakan zabi annabin ya fi duk mutanen sa abinda suke takama da shi. Larabawa abinda suke takama da shi babu kamar harshe. Karamin yaro a cikin su zai kalle ka ba tare da ya shirya ba, ga kankanta shekaru yanzu nan kawai sai ya kama maka waƙe ya siffanta ka tun daga saman kanka har kafa, sai baiti 100 ba tare da ya huta ba, kuma ba shiryawa yayi ba, ba biro da alƙalami, ba alƙalami da takarda dauka ya rubuta ba, anan take yake. To bai yiwuwa a ce manzon sama kawai ya zo da Qur'ani ne shikenan kawai sai ya shiru, ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na ahlus sunna da muka yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, ya mana gargaɗi a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ibn Majah suka fitar da shi, hadisin al-Miqdam bin Ma'd Yakrib radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushiku rajulun شبعان متكئ على أريكته. زاء ون نوكتي دزاء سامون متنكاتو يتي يقوشي كوي سيكي شنجد أكان كرجتسا يأتيه شيء مني سي أتيم سقا حديثينا سي تقفانا كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه وما وجدناه من حلال أحللناه ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. في سي أزو أتكرن كامس حديثينا أتشي أين أتشي كذا سي تيا شي بيجبا شي قرآن يا إشيش زلا شي ده قرآن زي أيسي زلا sai ya ce duk abin da ya samu a cikin alqur'ani na haram to zai bi, duk abin da ya samu na halal zai bi, ba ruwan shi da wani abu bayan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kashedun ku kusani, Allah ta'ala ya bani qur'ani da wani abu irin sa. Malaman mu suka ce mana misliya nan misliya ta hujjiyya, misliyatul hujjiyya, misliyatul dalil. Qur'ani da sunnar manzo sama daidai suke a ƙarfin kafa hujja. Yadda za ka kafa hujja da alqur'ani ka kwana lafiya, to haka za ka kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ka kwana lafiya. Yadda za ka bauta wa Allah da alqur'ani a kan wata mas'ala ta aqida ko mas'ala ta ibada a aikace ko wata mas'ala ta halal da haram a babun mu'amala, to haka zaka jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci. Sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu albarka ta samu ta gomashi, ta samu gata, sun sahabbai suna da rai suka tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an samu marubuta a cikin su. Bayan da wasu daga cikin su suna fahimtar manzon sama ya hana a rubuta sunna, kuma ya taba hanawa, daga baya kuma ya dauke daga wannan hanan. A lokacin yana son a samu mahaddata alqur'ani, shi yasa sai manzon sama ya ce la taktubu anni shay'an ghayra alqur'an wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu. Kar ku rubuta wani abu daga gare ni in ba alqur'ani ba. Duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani bai goge. Saboda me? Saboda a lokacin manzon sallama yana son sahabbai a samu mahaddata, kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Barr ya faɗi, kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya faɗa. Daga bayan manzon sallama ya ɗage hannun ya ba Abdullahi ibn Amr ibn al-As dama ya rubuta sunna, a lokacin da wasu suka zo suka ce masa wannan mutumin naka yana faɗin magana kai komai sai ka kama rubutawa kuma mutum ne wanda yana fushi yana yadda yazo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da na faɗa ka rubuta manzo sama ya taba harshen sai yace fa innahu la yakhruju min hadha illa al-haqq ba abin da zai fito daga wannan harshen na wasu gaskiya ka rubuta Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya zama yana da rubutunsa yana da sahifarsa wadda ake cewa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ga ta nan ga hadisansa nan warwatsa a cikin sunan da matani har al-Imam al-Zahabi a cikin al-Muqiza ya kasa shi a kan cewa irin wannan sanadin baya gaza ya zama hadisi haka ga sahifar sayyidina Abu Hurairah wacce da Razzaq al-San'ani ya fitar da ita a cikin al-Musannaf dinsa al-Majirin sa Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnadinsa al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su rika dibata suka sa ta a cikin sahihansu haka nan ma sauran malamai da sauran sahabbai waɗanda an san su suna da rubutu wannan ke shaida akan cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun ci gaba da rubuta ta menene sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz yayi sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz abinda yayi shine cewa a tattara ta a wuri daya kaman yadda aka yi wa alqur'ani alqur'ani ba a waje daya yake ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu idan ka soki sunnar manzo Allah sama ka ce baka yadda da ita ba saboda sai bayan manzo sama aka rubuta ta kamar yadda Ahmad Amin yake faɗa a cikin maganganun sa cewa sai bayan karni na biyu sannan aka rubuta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Qur'ani shi ma ba a rubuta shi ba sai bayan manzo sama ya rasu rubutawa a matsayin hada shi a waje daya amma sahabbai akwai marubuta manzo sama yana da katabatul wahyi wanda sun kai mutum 11 ko fiye da haka الخلفاء الأربعة دكا نزلنا كن كتبة الوحي ما تربط وحي سيدنا معاوية ينا تكنس عبد الله بن عمر ينا تكنس زيد بن ثابت ينا تكنس دم مربوطة وحي من زن الله تسلم أما بأتكر القرآن أدن قليل زم مضحكي وعراد نيبا سيبا يما زل سما يارس سيدا كياك إن يماما sai da aka yakin al-muqtaduna sai da aka yakin mani'uz zakah wanda suka ki bada zakka a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sannan zamanin sayyidina usman ibn affan aka sake kwafi suka zama kwafi 7 aka aika su a biranen musulunci da ake da su a wannan lokaci so daga yadda aka yi wa qur'ani haka aka yi wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da al-Imam Suyuti yake fadi a cikin Alfiya yake cewa awwalu jami'il hadisi wal athar Muhammad ibn Shihab amiran lahu Umar ko amirun lahu Umar farkon wanda ya fara tattara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri waye umarce shi amirun lahu Umar ai Umar amirun lahu Umar ibn Abdul Aziz ya umarce shi shine wannan aikin na tattara sunnar manzo sama a ce ga ta a dunkule shi yasa ai kai tsaye sai ce wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuqtiradi qabni Juraij wa Husayn Maliki wa Ma'mar wa walad Mubarak ya fara bayanin yadda aka fara tasnifin sunnar yadda aka kasa ta gida-gida a harkar rubutu to daga sunnar manzo sama ta samu wannan ta 10 gaban mu ta gaba ƴan uwa yaushe aka fara masa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fara masa sunnar manzon Allah sama a matsayin maqal ko fiqa maqal aqidar da wasu mutane suka dauka suka ce ta tace fiqa su jama'a masu wannan aqida an fara samun maqalu inkari sunnati nabawiyya a hannun khawarijawa. Khawarijawan da suke da asali tun zamanin manzon Allah ta sama mummunan asali. Jagoran su manzon Allah sallama yayi rabo yace wa manzon Allah sallama da yayi rabon adalci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hankalin manzon sama ya tashi yace idan ban yi adalci ba wa zai yi adalci. Yanzu mahalicin sama da ƙasa zai amince mun ku ne ba za ku amince mun ba? Zulhuwaisi'a. An sama waɗanda suka ɗauki ra'ayinsa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan sai manzon Allah ta sama ya rasu, musamman harkarsu ta fara bayyana a zamanin Sayyidina Ali suka bayyana. A lokacin da suka yi wa Sayyidina Ali tawaye su ne ake ce musu Khawarij. Mecece aƙidarsu game da sunnar manzon Allah ta salama? Khawarijawa sun ce sun yadda da Annabi ta salama ma'asuni ne amma ta ɓangaren Alƙur'ani. Sun ce duk abin da ya zo da shi na Alƙur'ani to ba kuskure a ciki, amma abin da ya shafi maganganunsa da ayyukansa shi ba ma'asumi ba ne. So daga akwai yiwuwa a yi zalunci, astaghfirullah, akwai yiwuwa ya ƙarya, wal'iyadu billah, duk sun faɗi wannan maganganun. So daga su a wajensu hadisin manzon Allah ta salama ba dalili ba ne, amma an samu wata firka a cikinsu waɗanda suke cewa su sun yadda da hadisi a matsayin hujja amma sai sun hada shi da Alƙur'ani. Idan ya daidai da Alƙur'ani sai su yi aiki da shi, idan kuma ya saba wa Alƙur'ani sai su yi watsi da shi. Shin da gaske ne akwai wani hadisi da ya saba wa Alƙur'ani? Ba shi. Duk wani hadisi da ya inganta to bai saba wa Alƙur'ani ba. Al-Imam Shatibi a cikin Al-Muwafaqat yana cewa asali babu wani nassi da ya inganta da ya ci kago da ɗan uwan shi. Yace in kaga ka samu wannan to ƙwaƙwalwarka ce. Ƙwaƙwalwarka ce. Shi yasa Al-Imam Ibn Qutaybah ad-Dinawi da ya littafin sa Ta'wilu Mukhtalifil Hadith ai ya riƙa kawo wasu hadisai waɗanda irin waɗannan ƙungiyoyin khawarijawa suke cewa sun saba wa Alƙur'ani, sai ya bijiro da wannan hadisin, sai ya ɗauko ayar da suka ce ya ci karo da ita, sai ya ba da amsa. Haka wannan babban malami bijimi ya yi aiki a cikin wannan littafi nasa na Ta'wilu Mukhtalifil Hadith. Waɗannan su ne na farko khawarijawa wanda tun zamanin Sayyidina Ali aka same su. Na biyunsu su ne Mu'tazila. Mu'tazila ita ma ƙungiya ce ta ɓata wacce ta bayyana a zamanin Awsatut Tabi'i, matsakaitan tabi'ai irin su Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sun tsira a wannan gari na Basra. Aƙidarsu game da sunna ita ce su hankalinsu suke gwada sunna da shi. Idan aka jawo musu hadisi sai su ce ga wanda ya saba wa hankali. Shi ko hankali na ɗan adam ba yi da seti kamar yadda ido bai da seti. Idan wani ya fi na wani ƙarfi, shi yasa a cikin hikimar Allah kamar da Al-Imam Shatibi yake faɗi a cikin Al-Muwafaqat yace daga cikin manufofin shari'a akwai cire mutane daga aiki da ƙwaƙwalansu kawai, zalla aiki da ƙwaƙwalansu da kuma son zuciyarsu a ɗora su a bisa manufan Allah subhanahu wa ta'ala ta bauta wa Allah da shi. Yanzu ku dube mu nan, hankalinmu muka yi amfani da shi duk muka sa tufafinmu, ba wanda suka yi anko a cikinmu, kowa kayan shi daban. To sai aka ce mai sallah kowa ya yi sallah shi yadda ya ga dama. Ya kake tsammani kowa ya yi? Wani zai ce isha'i sai ɗayan dare, kuma idan ya tashi sai ce isha'i ita ce ya fi kamata a maida ita raka'a biyu. Wanda jama'a sun je kasuwa sun gaji, wani ya je ofis ya gaji, wani ya je ki ai raka'a biyu kawai ya isa. Wani ma hankalin shi zai bayi zai ce sallolin nan a maida kawai ai sallah ɗaya ta isa ma kawai shi ke. Wani ya ce hankalin shi ya ce wai sallolin nan ba raka'a 17 bane dukkan su, in ka hada su salloli guda biyar to a hade su lokaci guda daya, duk salloli raka'a 17 ba su da yawa, kaga hankalin shi yake. To mu'tazila sai suka ce su hankalin su za su yi aiki da shi, domin duk hadisin manzo sama sai su dauko cewa ne ya saba hankali. To su ma an same su sun kasance haka. Haka wannan aqida ta ta tafiya ta ta tafiya kusan ta bayyana a ƙarni na 10 sosai, zamanin su al-Imam Suyuti da al-Imam Shahawi. Shi yasa al-Imam Suyuti ya rubuta littafin sa mai kyau, Miftahul Janna fi al-Ihtijaj bi Sunnah, a inda ya shimfida ya kawo ayoyi ya kawo hadisi ya kawo maganganun malamai magabata wanda suke tabbatar da kasancewar sunnan manzon sallama, hadisan manzon sama ba yadda za a yi musulmi ya bauta wa Allah ba tare da su ba. To haka abin ya ci gaba da tafiya har lokacin da Turawa suka zo, daga cikin makircin da Turawa suka yi sun kasa ayyukan su gida-gida. Akwai al'amalul akademi, akwai aikin da suka saba na bincike, shine istishraqi orientalism, aka zabo wasu su zama masu bincike ne akan Qur'ani shi kansa, sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, turat littafan musulunci na fiqhu da sauransu, haka shi kansa harshen larabci. Suka ci gaba da aiki, zaka samu mutum kafiri dan kasar Jamus ko dan kasar Portugal ko dan kasar Ingila ko dan kasar Faransa, amma yana maka larabci, ya haddace Al-Qur'ani, ya haddace Sahih Al-Bukhari, ya haddace Sahih Muslim, ya haddace Al-Muwatta na Al-Imam Malik, amma kafiri ne. Kuma aikin da yake shine ya je ya shiga da musulunci makirci, ya je ya batar da al'ummar musulmai. Sun fesa wannan mummunan aqida wacce suka fi damuwa da ita, ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita suka fi kaiwa hari, ita suka kaiwa ba suka fi kaiwa bara, ita suka kai suka fi kaiwa chafka. A sanadiyar haka ne suka samar da masu tunani irin nasu, waɗanda suka dauki suka ce aku huta ku huta, ai mu zamu muku wannan aikin, ku bari da dan gida akan ci, da dan gida akan ci yaki, ku baki ne ba za a yi da ku ba, ɗan cirani ne ku bari mu ɗan gida ɗan gado ne muku wannan aikin. Shi yasa a cikin kasashen musulmai waɗanda aka fara samun masu irin wannan aqida a ƙarnin da ke kusa da mu, ƙarni na 19 na miladiyya zuwa ƙarni na 20, an samu irin waɗannan a India, an samu a ƙasar Masar, an samu a ƙasar Syria, kusan waɗannan ƙasashen a nan aka fi samun irin waɗannan masu wannan aqidar ta Qur'ani zalla. Misali a ƙasar India an samu wanda ake ce mishi Sayyid Ahmad Khan, ya mutu a shekara ta 1897, 1897 ya mutu. Kusan a ƙasar India babu wanda ya fara yaɗa wannan aqidar ta cewa Qur'ani kawai za a bauta wa Allah da shi, ba ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasar India kamar wannan mutumin da ake ce mishi Sayyid Ahmad Khan. Kun ji sunan shi hadda Ahmad. Sannan daga baya aka zo aka samu wani almajirinsa, shi ma Jiraq Ali, shi kuma ya mutu a 1895, almajirinsa ne amma ya riga shi mutuwa. Daga nan aka samu wanda ya fi su zakalkalewa, shi ne Abdullahi Jakarlawi, wannan shedanin babu kamarsa a cikinsu, sai da ya ce duk waɗancan ba su yi komai ba. Kuma abinda zai baka takaici, su ba irin na nan ƙasar tamu ba ne kamar yadda za mu ji bambancinsu da su, su rubutu suke yi, alƙalami suke ɗauka su yi rubutu, kuma littafan su siyada turawa su buga musu a dauki littafan aje da su kasashen turai abugo daga nan kuma a dawo da su kasar su a ci gaba da yadawa kuma a buga kwaci kwaci masu yawa shi wannan Jakarlawi ya mutu a 1914 kaga ya shigo karni na 20 kenan a Masar an samu wani mutumi wanda yake da hadari wanda ya yaudara al'umma yaudara wacce take mai girma tayaya domin ya zama Sheikhul Azhar in an ce Sheikhul Azhar shine marji'i gabaki dai a kasar Masar idan fatawa ta idan hukunci ya kai gare shi to shikenan kankat duk abin da gwamnati za ta yi a kasar Masar sai ta koma wajen Sheikhul Azhar domin ya ci muftin daula to yayin wannan daga baya kuma kafin a tsaye da tsarin Azhar cewa idan aka zabi Sheikhul Azhar sai ya mutu tuna majallatul manaf shahararriyar majalla ce daga baya aka zo aka hada tafsirin sa mai suna tafsirul manaf to wannan Muhammad Abduhu din shi ma aqidarsa ita ce suka sunnan manzo Allah sallama da ganin cewa a wadati da alqur'ani kawai shi kuma ya mutu a shekara ta 1905 haka nan an samu Muhammad Tawfiq Siddiqi shi ma ba misri ne aqidarsa kenan ya rasu ko ya mutu a shekara ta 1920 daidai sai shi Muhammad Rida Ash-Sheikh Rashid Rida yana da rubuce-rubuce da yawa daga baya dai abinda malamai suka tabbatar shine ya tuba domin shi aqidarsa game da sunna farko cewa shi ya yadda da sunnan manzo sama amma ta aiki as-sunnatul fi'liyya ita yadda da ita yace ayyukan manzo Allah sama kawai sune sunna sune ake cirin hukunci a ciki amma as-sunnatul qawliyya ba a aiki da ita ba za ka yi aiki da innamal a'malu binniyati ba amma za ka yi aiki da ra'aitu rasulullahi sama yaf'alu kaza na ga manzo sama yana aikata kaza sahabi ya ruwaito haka amma daga baya kamar yadda Dr. Mustafa Sibai ya tabbatar a cikin littafinsa as-sunnah wa makanatuha fi tashri' al-islami yace ya hadu da shi sun yi baka da baka da shi cewa ya tuba daga wannan aqidar kuma ya yarda da cewa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kashe-kashen ta guda ukun nan da aka sani yayi imani da su kuma yana aiki da su wanda yayi tasiri a wajen sawa babban malamin hadisin duniya wanda ya motsa duniyar ilimin hadisi ya bada gudunmuwa mai yawa Ash-Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani rahmatullahi alayhi ya masa tasiri a wajen sa shi ya zama dalibin hadisi daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya zama babban malamin hadisi na duniya wanda a wannan a wannan lokacin ba ai kamar shi ba to kun ga wannan na sheda akan cewa maganar da Mustafa Sibai ya faɗa Allah ya ce masa cewa ashe da gaske ne Rashid Riza ya tuba Allah ya karɓi tubansa da namu gabaki daya daga cikin mutane masu hadari wanda suka yi musun sunnan manzo Allah sama suka zama yan tatsine a Masar akwai Ahmad Amin wani fitinannan marubuci wani fitinannan mai jin larabci shedani na gaske rubuce-rubucen sa masu kama kwakwalwa yana da littafin sa da ya rubuta na tarihin musulunci Fajrul Islami da Duhul Islami da Zuhurul Islam littafai ne guda uku ya rubuta ya kawo abubuwa masu yawa masu hadari a cikin wannan littafin nasa wanda ya kasa shi gida uku a ciki ya yi bayani akan matsayinsa game da sunnar manzo Allah sama ya soki sunnar manzo Allah sallama suka wacce take mai girma Ahmad Amin ya mutu a shekara ta 1954 daga cikin mutane masu hadari an kasar Masar akwai Abu Rayya Muhammad Abu Rayya kaji shi ma sunan shi wancan Ahmad wancan Muhammad Abu Rayya wanda ya rubuta littafin sa Adwa'un 'ala Sunnati al-Muhammadiyya ya ci mutuncin sunnan manzo Allah sallama ya kace-kace da sunnan manzo sallama ya faɗi miyagun maganganu waɗanda in za ka faɗe su sai ka yi istighfar ya ci mutuncin sahabban manzo Allah sama musamman sayyidina Abu Huraira ya ci mutuncin sa al-Imam al-Bukhari wannan yana cikin waɗanda suka sa Dr. Mustafa Sibai ya rubuta littafin sa As-Sunna wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam haka Sheikh Abdulrahman bin Yahya al-Muallimi shi ma ya masa raddi a cikin littafin to waɗannan su ne a takaice a ƙasar Indiya da Masar sai ƙasar Syria aka zo aka samu wani shedani shi kuma mai suna Muhammad Shahrur wannan Muhammad Shahrur din rubuce-rubucensa suna da haɗari musamman littafin sa Al-Kitabu wal-Qur'an ya kai shafi wajen 400 da wani abu ya ci mutuncin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi bai dade ma da mutuwa ba 2019 ya mutu shekara ta 2019 kaga bai dade da mutuwa ba ya rayu a kasar Dimashku ya mutu a Abu Dhabi Abu Dhabi kenan can kasar abin nan UAE United Arab Emirates daga baya aka dawo da gawarsa kasar Syria a Dimashku aka rufe shi to yana da wasu littafai irin su al-Islam wal Iman منظومة القيم ينادى لتاف سنهو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة ويسابا فقه مسلين سابا فقه مسلين دوان لتاف ستجفيف منابع الإرهاب وانا محمد شهروف من من نشبا نشنس سنة دي واغمد سنة مزار سبا دو وانا نغبو تاوى سكي وانا أبن ذي باك ما ماكي waɗanda suka fake da sunnar suka sunnar manzo Allah sallama ma ci ta harkar rubutu ko ta hanyar magana su ce za su yi lecture ko kuma za su rubuto lecture su din littafin waɗannan shedanin suke komawa su je su karanta kaman wancan ɗan tamore na gari nan kusa da nan ba nisa wanda yake gidan yari ya kun san ɗan tamore yawwa to shi waɗannan bai kamata ana faɗin sunansa a masallaci ba Allah shi kyauta waɗannan ma da muka faɗi sunayensa Allah ya taimaka mana duk azanta ne to su ne waɗannan duk mafi yawanci can suke komawa to me tarihin tasine mu kuma a Najeriya tarihin abin nan tarihin wannan aqida ta musa Qur'ani wannan aqidar ta musa Al-Qur'ani ta bayyana ne ban yi magana kan shi'a ba eh saboda su akwai mawkifin su daban a game da sunnar manzo sallama kuma shi'a dai jiya mala ya mana ya kai dai mana guri har wuti a game da ita su ma su akwai tattauna wasu a game da suna ta wani bangaren su ma inta tsine ne a game da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tarihin tsinanci a Najeriya ko kuma kala kato ko kuma qur'ani zalla babu yadda za ka yi kai tarihin tsinanci a Najeriya baka faɗi Muhammadu Marwa ba mai tsina wanda ya mutu 1980 daidai aka kashe shi a Kano wanda ba ɗannan ƙasar ba ne ɗan ƙasar Cameroon ne ya shigo wannan ƙasa a matsayin almajiri ko kuma mai karantarwa mai tara almajirai garin da ya zauna a ciki ya baza da awarsa shine garin Kano a unguwar Fage a nan ya zauna ya fara tara almajirai ya kai wa matsayi ya rika bayyana aƙidojinsa na farko babba aƙida ita ce ba su yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da wani abu in ba alƙur'ani ba ba su yadda da jarida ba ba su yadda da komai ba ba su yadda da agogo ba a wannan lokacin ba su yadda da talabijin ba ba su yadda da rediyo ba hatta maballi maballi na wuya na riga ba su yadda kai riga da abin nan da maballi ba botin to balle kuma a ce kasalin in ye abu zai faɗa shi kenan sai ce Allah tasine saboda bai iya Hausa ba na ga wani gidan talabijin na a jihar Kano a garin Kano da ake ce mishi Rahama TV sun yi wani documentary mai mahimmanci sosai akan tarihinsa a inda suka yi fira da mutanen da abin ya shafa sun yi fira da makwabtansa ina jin ta wannan documentary din ya kai wajen awa biyar ana samun sa a YouTube kuma sun kyautata wannan fira sun yi fira da makwabtansa waɗanda katangarsu daya da irin ta'addancin da ya musu da yadda ya kakkashe mazajensu ya yanka su yankan rago shi yasa daga cikin manufarsu akwai ta'addanci da ya dashi shine wannan gwamnatin tarayya a wannan lokacin gwamnatin shagari gwamnan Kano a lokacin Muhammadu Rimi Abubakar Rimi Allah ya ji kansu dukansu sune suka yaki wannan mutumin aka kawo karshen mulkin sa bakin mulki da ta zakan dan mulki yayi yana sa sarauta yadda kaji kan nan da Kano na cewa stay at home to shi ma a wannan firarakin da aka yakan bada doka yace kan wanda ya fito ya bada doka yau ba fita kowa ya zauna a gida to bayan sa wanda aka sake jin ya billa shine a Kaduna shine Usman Dangungu yana nan da ransa bai mutu ba amma ni na zata ya mutu sai gashi social media ta yada shi wannan abin takeici tsohon dan izana ne zakewa ne wuce gona da iri wa'azin sa na zariya a bangon dodo ba wanda zai manta shi mummunan wa'azi in ma ya halatta ka kira shi da wa'azi tun a wannan lokaci da sauransu almajirin malam Abubakar Gumi yana cikin waɗanda suke zama a gaban malaminmu malam Abubakar Gumi amma a cikin wanda kuma ba a ambatansa kusan kuma shi ya fesa masa wannan aqidar shine Sunusu Gumbi Sunusu Gumbi tare suke zama a waje daya kuma tare suka rika kokkulla waɗannan abubuwa aqidar da suka fara bayyanawa ita ce Annabi Isa ba zai dawo ba kuma suka yi tasiri suka matsawa malam Abubakar Gumi akan wannan aqidar to shi yana nan har yanzu kuma yana nan yana tafargazar sa yana bannar sa marigayi a bata Allah ya fi masa ya mu ana tarihul firq ana fadin sunaye ne ba marigayi a bata ya kama shi bayan ya kama shi bayan rasuwar a bata Allah ya fi masa ya ji kansa aka samu Abdulsalam Abubakar ya dawo da shi ya fito da shi kuma aka zo aka bashi girma ya samu masallaci aka gina mai katin gida kowa ya gina mai dai oho ana fadin wasu wannan zargi ne yana da awarsa ba a sake jin wani ya bayyana wanda amansa ya karfi ba sai wani mutum kuma da ya tsira a nan kusa-kusa a garin Dutsen ma wanda ya zo da wata sabuwar hanya tashi ta da'awa ya hada da ta mai tafi ne ya hada da ta dan gungun sannan shi kuma ya kawo sabuwar hanya ta zamani ta hanyar yadda da yada da'awarsa a kafafan sada zumunta na zamani da kuma gidajen rediyo dan an ce a gidan rediyo yana da shi na musamman sannan inda yake yada waɗannan miyagun aqidin nasa studiyon sa ne aka ci wannan a cikin zargin da ake masa akwai hannu na wanda ba musulmai ba kaman yadda su ne suka assasa asalin da'awar yan mulkin mallaka turawa akwai zargi mai ƙarfi a game da cewa akwai hannun ire-iren waɗannan a da'awarsa domin a cikin da'awarsa akwai bata duk wanda yake kan addini na musulunci na gaskiya da kuma jawo kafirai kiristoci da duk waɗanda ba su yarda da musulunci ba su zama kusa da shi kuma ya nuna tare da su yake wannan ba wani abu bane a ɓoye a game da wannan da'awar ta sa a fili take yana nan yana yada da'awarsa kuma yana da ƙarfi a social media a yanzu fito daga Allah shi kyauta wannan a matakin mu na Najeriya kenan a halin da muke ciki a yanzu ba sai mun zurfafa ba ɗan uwa masu albarka suwaye ƴan tatsine suka fi farauta suwaye ƴan da'awar ƴan tatsine ta fi saurin kama su kuma suka zama majiyanta kuma ba wuya kai waɗanda ba su zama za su iya zama da farko su ne alarammomi waɗanda suka kasance na gargajiya su suka bi mai tatsina a da su suke gewaye da ɗan gungun har yanzu sannan shi ma wannan na yanzu ɗin na dutsen ma su suke tare da shi a social media za ka ga su suke goyon bayan shi su suke ƙara yaɗa da'awarsa saboda an samu matsala tarihin alarammanci yana da ban tausayi musamman a ƙasarmu farko alarammomi da ake ce musu alƙura'u su ne sahabbai za ka samu Ubay ibn Ka'ab masanin alƙur'ani kuma faƙihi ne masanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud makarancin alƙur'ani ne kuma a gaba-gaba cikin fuqaha'us sahaba Zaid ibn Thabit shine afradun nasima ga hadda alqur'ani zalla hadda alqur'ani sannan ga sanin tafsiri sannan kuma ga ifiqhu rabban gado Mu'adh ibn Jabal mahaddacin alqur'ani ne na fada aji a cikin sahabbai sannan kuma gashi a'lamu as-sahabati bil halal wal haram shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai wannan na sheda a matsayin fiqhu bayan nan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas mahaddacin alqur'ani ne yana cikin mahaddatan sahabbai sannan kuma ga fiqhu shi yafi kowa yawan fatawa wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al hadi al abar shi yafi kowa yawan fatawa haka tabi'ai da suka zo qurra'u masana alqur'ani hadda kuma sune masana hadisi kuma sune masana fiqhu haka abin ya tafi tabi'ai zaka samu mutum misali zaka same shi mahadda masanin alqur'ani ne kila akwai qira'a amma da ake dangantawa zuwa gare shi a daidai wannan lokacin malamin hadisi ne a daidai lokacin ko malamin fiqh ne haka abin ya tafi malamin alqur'ani masana ne ba kawai hadda suke ba ana nan sai aka sama wani lokaci da yazo musamman a ƙasarmu sai aka raba tsakanin qurra'u da fuqaha waɗannan suka yi can waɗannan suka yi can ka samu mutum faqihi ko ara'aytal ladhi zai biya maka sai ka ji kurakurai ka samu kuma alaramma ya haddace alqur'ani ya rubuta shi so goma ya rubuta qur'ani kofi goma da ka amma bai san farillan alwala ba bai san sunnoninta ba bai san mustahabban alwala ba balle ka tambaye shi farillan sallah balle sunnoninta balle mustahabbanta na zauna da wani alaramma a shekarun baya makwabcinmu ne a gida ya rubuta ƙur'ani guda biyar amma a wajena da ƙananan shekaruna a wancan lokacin ina ba ku labarin shekarun sun kai 30 da wani abu ni na fara koya masa ƙawa'idi na fiqhun malikiyya a lokacin ya rubuta alƙur'ani sau biyar to shi ya sa lokacin da wannan da'awar ta zo sai ya zama su ne farkon waɗanda ake domin suna da kishi duk inda alaramma ya ga ɗan uwanshi alaramma na yin wani abu to zai yi ƙoƙarin goyon bayansa fiye da goyi bayan wanda ba alaramma ba sannan kuma mafi yawancin abubuwa da ake na malinta a ƙasar Hausa to ba a sa alarammomi a ciki malamin fiqhu shi ne malamin yanka sannan yanka akwai biya sannan kuma akwai wani ɓangare ha ana cewa wuya ne mai yanka ne malamin fiqhu na unguwa liman shi ne mai sallar gawa shi ne mai rabon gado kuma akwai ushira nasa in an tashi naɗa alƙalai ba za a kalli alaramma a bashi alƙalai ba domin bai iya rabon gado ba bai san kunce-kuncen aure ba da saki da hul'i da ila'i da zihari so da malamin fiqhu za a yi sai ya zama ba a yi da su to lokacin da wannan da'awar ta zo kai tsaye mai tatsina da ya zo sai ya kwashe su Allah kaɗai ya san alarammomin da aka kashe a wannan yakin da aka yi a tsakanin Kano da Funtuwa da Giwa da Maiduguri na ƴan tasini a wannan lokaci. Shi yasa za ku ga lokacin da da'awar Boko Haram ta zo, waɗanda suka fi bin da'awar Boko Haram alarammomi ne. Mun yi a cikin zaman da aka riƙa yi da su, mun yi wani zama da wasu daga cikinsu a Zaria. An kashe ɗaya daga cikin, an kashe wanda ɗaya daga wanda zan ba ku labari, mahaddaci ne na ƙin ƙarawa. Amma yakin farko da aka yi, ina jin 2009 ko 2009 ne aka fara hautsinewa zuwa 2010-2011. To wannan yakin na farko da aka yi, wallahi da shi aka gama, dan ya tafi jihadi Maiduguri tare da Muhammad bin Yusuf, aka kashe shi. Mahaddaci ne na ƙin ƙarawa. To waɗannan su ne kasan farko. Kaso na biyu su ne ƴan ɗariƙun sufaye. ƴan ɗariƙun sufaye ba wanda ƴan tasine suke kwashewa kamar su, domin ƙara ɗan tura su dama suke yi. Mutum ne dama yana da ciwo, kamar yadda Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alayhi yake faɗi, yake cewa duk mutumin da ya zama ba a kan sunna yake ba, ko jikinsa kamar mai zuciyar shi kamar mai ciwon ƙanjamau ne. Duk ciwon da ya zo sai ya shiga, da ya yi ciwo yanzu zai rakki. Sannan na biyu su ƴan ɗariƙun sufaye, duk wanda zai zo ya faɗa da ahlus sunna, ya faɗa da yan izala, to su magoyin bayansu. To shi yasa naga wani daga cikin mutanen su ƴan social media yana bayani, ya ce wallahi tallahi wannan mutumin ya ce zai zo ya yi ritaya, bai wa ƴan izala ritaya ko kwara ɗaya ba, ya ce mu yake wa ritaya. Ai kun ga bayanin shi ko? Ce wallahi ƴan Tijjaniya mu yake ta wa ritaya. To haka yake, da yawan waɗanda suka sama za ka ga mabiyan wannan mutumin, za ka same su ƴan ɗariƙu ne, musamman ƴan ɗariƙar Tijjaniya, wanda dama su suka fi yawa, su suka goyi bayansa, da kuma ƴan ɗariƙar Kadiriyya musamman a garin Kano, waɗanda suke bin ƴan ɗan Tamori, suna kan dama mataki ne na diploma, da ya zo shi kuma kawai shi kenan sai ya ba su digiri da master. To waɗannan su ne na biyu. Na uku su ne jahilai a cikin musulmai. Akwai ɗan boko da za ka sha mamaki a social media wanda an ja su sun bi wannan aƙida, saboda ba su san addini ba, ba su san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Na huɗu daga cikinsu su ne ƴan sha'awa, ƴan tamori da kasala. Yanzu misali ƴan kwanakin nan za ka ji shi wannan na dutsen ma za ka ji yana kawo abubuwa, yana sokewa. Hadisi ya tabbatar da azumi kaza sai ce ka ji wani abu, ya soke azumin Arafat, ya soke kaza. To dama mutanen da suka kasance ƴan sha'awa ne shi ke nan, domin daga cikin abin da ke yaɗa miyagun aƙidu akwai sha'awa da san morewa a rayuwa. Ai shi Al-Qur'ani tuliyal kitabu fa atraqu lahifatan lakinnahu itraqu lahin sahi fa qula al-kitabu alayhim lamma ra'aw taqyidahu bi awamirin wa nawahi fa atal bina'u فكذبوا باب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة فاجر فمتى رأيت عبادة بملاك دك دعور دزا عيت تسنى فأقوي قيوت زا أتككي كذا باتشو إن كي ذاك شدوتا كما أدامك دليل فإتك شي كما رد من أدم بيسا وانا يا فسن أزكيشي عيك تأبن لي قداما saka din da za a halasta wa mutum komai a ce da abin da ya ga dama yi. To waɗanda suka zama ashabu shahawat da al-kusala min al-muslimin, to daga nan kawai sai ka ga sun bi wannan da'awa. To an samu ƴan duniya masu son su more wanda suke bin wannan aqida, kama aqidar sufanci ce ta wahdatul wujudi an haqiqa, an ce komai halal ne a haqiqa. To shikenan dan wuyuwi zai je, mashayin giya zai shiga, mazinaci zai shiga, ɗan luwaɗi zai shiga, mata masu maɗugo za su shiga, an ce musu da halal ne. kai kuma ka zo kana wa'azi kana jawo aya kana jawo hadisi kana kama ganganin magabata na kwarai kana cewa waɗannan abubuwan ba su da kyau su kuma nan can dama ga abin da suke kakkata zuwa gare su to mecece aqidar waɗannan mutanen aqidar su a dunkule ita ce rashin yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me sunnar manzon Allah sama ta zo ta yi sunnar manzon Allah sama tana da halaye a game da alqur'ani halinta na farko shine sunnar manzon Allah sama ta zo ta yi bayanin abinda alqur'ani ya dunkule domin alqur'ani dunkulallen littafi ne Allah ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakah kaifa nusalli wa kaifa nuzakki amwalana Allah ya ce mu yi sallah mu bada zakka amma alqur'ani bai faɗi cewa ga yadda za a yi sallah ba hatta lokutan sallah a dunkula alqur'ani ya faɗa aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'ana alfajr inna qur'ana alfajr kana mashhuda a dunkula Allah madaukakin sarki ya faɗi lokutan sallah a cikin alqur'ani amma manzon sama shine ya rarrabe a aikace kuma ya rarrabe a magance annabi sama shi ya faɗi yadda za a yi ruku'u ya faɗi yadda za a yi sujada in ka ce ba za ka yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba mu san irin sallar da za ka yi ba amma zaka sami yan katsi ne saboda rashin kunya sai gidansu kuma suna sallah suna ruku'u suna sujada har wasu ma suna tahiyya wasu suna rakawoyi kaza in ka tambaye su su ce ai haka aka samu haka aka ga ana yi tinkin wannan wata irin magana ce haka aka ga ana yi kaga yanzu in ka ce masa haka ga ana yi to waye ga ana yi ce baba ya gani da a wajen baba ya gani ce to me yasa kake yadda da haddasanawa ne shin baka yadda akwai waɗannan mutanen bane baka yadda an yi al-Imam al-Bukhari ba kawai wani daga kawai wayuwar gari aka samu wani ya rubuta ya ce sunan wani Bukhari baka yadda akwai al-Imam Malik ba baka yadda akwai Ibn Shihab ba baka yadda akwai Urwa ba baka yadda akwai dan sa Hisham Ibn Urwa ba baka yadda an yi Abu Huraira ba baka yadda an yi Ibn Abbas ba manzon sama ba yi da sahabbai duka gabaki daya ko kuwa ya yi sahabban amma ya gama rayuwa ba wanda ya ruwaito wani abu daga gare shi sannan wai waye ma ya tabbatar maka da wannan alqur'ani wai daga Allah yake ni wallahi ina mamakin wannan wane ne ya tabbatar wa da dan tatsine cewa alqur'ani annabi sama aka ba kuma daga Allah yake ta yaya alqur'ani ya tabbata cewa littafi ne daga Allah hanyar riwaya hanyar ruwaito alqur'ani fa aka yi to aqidar su a dunkule ko sunnar manzon salama ba su yadda da ita ba a matsayin tai sharhin alqur'ani matsayin sunnar manzon Allah ta sama na biyu shine ta zo da hukunci sabo til wanda alqur'ani bai magana akan sa ba as-sunnatul mustaqilla kenan ko as-sunnatul istiqlaliyya akwai hukunce a shari'ar musulunci waɗanda kwata-kwata alqur'ani bai faɗe su ba amma sunnar manzon sama ita ce ta zo da su to ba su yadda da wannan ba shi yasa in ka faɗi wannan a dunkule to ka gama magana akan aqida ɗin tasini ba su yadda da sunnar manzon Allah ta sama ba kenan duk abin da sunnar manzon sama hadisan su suka tabbatar ba su yadda da su ba za su bauta wa Allah da su ba ɗan uwa masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a game da ƴan tasini duk a cikin da'awoyi da ake na bata to za ka samu suna da usul suna da ƙa'idoji hatta sufaye suna da usul suna da ƙawa'id abin da za ka kama idan za ku tattauna amma ƴan tasini ba su da shi shi yasa za ka samu ƴan tasinin dutsen ma daban ƴan tasinin kaduna daban ƴan tasinin kano daban ƴan tasini can wani waje an ce akwai masu ma sallah da harbi ta baya sai su sujada kawai sai dai in ka zauna a sahun kusa-kusa sai ka ji fat kawai an bugo ka ta baya ƴan sallah da harbin jaki haka ake ce musu suna nan aka ce wajajen samunaka a jihar Kaduna to akwai su suna nan to ba su da wata ka'ida shi yasa suke wahalar da wanda zai tattauna da su suna wahalar da mutane in za ka tattauna da su domin ba su da ka'ida kwara ɗaya da zaka kama ka ce a ina suka samu wannan ka'ida. Yanzu in ka gamu da dan Shi'a zaka tattauna da su, akwai usul Shi'a, kana da abin da zaka kama da dan Shi'a ku tattauna da shi, haka kai shi bango, haka kai shi kasa kai. In ka samu ba Khawarije yana da wannan Khawarija wanda, in ka samu ba Mu'tazile suna da al-usulul khamsa, zaka kama waɗannan ka rike, amma in ka tsine su ne usul din su, ba su da usul, kawai sun yi tarayya akan kin yadda da hadisan Manzon Sallama, wasu sun yadda da duka, wasu ba su yadda da duka ba, wasu ba su yadda da wani ba. Ku ta yaya za mu guje wa wannan aqida mummuna da aka ce tana ci tana kama wasu, kuma gashi can mun siffanta mun faɗi wasu daga cikin waɗanda suka fi ribata, suka fi farautar su, suka fi kama su. Na farko shine wannan karantarwar ibuwa, Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya zaɓa karantarwa ta zama aikin annabawa. Allah maɗaukacin sarki a cikin hikimarsa bai ba annabawa wata hanya ta shiryar da mutane wacce ta fi koyarwa girma ba. Kowane annabi mai karantarwa ne. Saboda idan muna son mu canza al'umma, babu abin da ya fi fiye da wannan karantarwa. Shi yasa alhamdulillah mu gode wa Allah, gashi waɗanda ba mu ba sun ba da shaida cewa ba wanda ake wartaya a cikinmu. Mun gode wa Allah. Mu ci gaba da karantarwa, mu ci gaba da koyon ilimi, malamai su zage su ci gaba da karantarwa duk inda suka samu dama, ɗalibai su zauna, mutane musulmai ahlus sunna su zauna su yi karatu. Kada a ce ga malamai suna karantarwa a basu babu ɗalibai, ɗalibai su yi dafifi a gaban malamai su koya daga gare su. Da nau'ukan karantarwa da ake da su masu ɗimbin yawa, karantarwa ce ta zaure, karantarwa ce ta aji, karantarwa ce ta wa'azi, karantarwa ce ta karatun littafi a masallaci da makamantan wa'azoza da muhadarori da ake shiryawa. Kada mutum ya zama an bar shi a baya ya jahilci addininsa, kada ya sake wannan hanya ta farko kenan, wannan rigakafi kenan. Hatta waɗanda kuma suka riga suka ɓata, ko hanyar da za mu bi kenan, mu ci gaba da karantarwa, wallahi suna jin karatuttuka, suna ji a waɗannan kafafen sada zumunta, suna ji a kafafen talabijin da ake da su. Kuma Allah ya azurta mu, Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da mu, mun zama mu muka gabata a wajen samar da waɗannan kafafen kallo na talabijin ɗin, Sunna TV, Africa TV, Wisal Hausa TV, Albani TV, dukkan waɗannan TV ɗin na suwaye na ahlus sunna ne. Wasu wa ake haskawa suna karantarwa, a buɗe ka ga ana karantar da at-tajridus sharih, ana tafsiri, ana kaza, ana kaza, duk malaman sunna suke karantarwa. To wannan hanya kenan ta farko. Hanya ta biyu ita ce Qur'anin nan mu tsaya mu masa hidima, haddace shi, sanin ƙira'o'insa, sanin tafsirinsa da ulumul Qur'an. Daga cikin abin da za ka fahimci cewa ɗan tsini ne abin tausayi ne, ba abin da ya sani a game da Alƙur'ani in ban da hadda. In ya gudu da hadda, ya tsira da hadda, to ita kaɗai ya tsira da ita, amma ba abin da ya dame shi da ilmomin da suke a cikin Alƙur'ani, wanda wasu malamai suna cewa sun kai fanni 400 da wani abu, fannonin Alƙur'ani. Kuma duk ana buƙatar ka, kai da kake son kaiwa Alƙur'ani hidima ka san shi. Al-Imam Suyuti ya rubuta littafin sa Al-Isfahani fi ulumi al-Qur'an, fannona nawa ya kawo kafin sa Az-Zarkashi Badruddin Shafi'i, fannona nawa ya kawo a cikin Al-Burhan fi ulumi al-Qur'an. Haka duk waɗannan su ne. To mu fahimci Alƙur'ani fahimta ta gaskiya yadda sahabban manzon sama suka fahimce shi, yadda tabi'ansu suka fahimce shi, yadda suka yi aiki da shi. Wannan kariya ce daga wannan mummunan aqida. Na uku shine duk wanda ya kasance ba malami wanda zai iya mai da martani ba, ya daina sauraron waɗannan mutane. Wannan rigakafin da magabata suka riƙa wa almajiransu kenan. In ka karanta littafan aqida irin su littafan Shaghu Sunna na Al-Barbahari, irin littafin al-ibanatul kubra na ibnu battat al-ukburi zaka ga yadda ake kawo maganganun magabata yadda suke gargadi da kashedi ga mabiya a game da sauraron masu kira zuwa ga bid'a domin wa in yakunu tasma' li qawlihim ne sifar da alqur'ani ya ba su kenan wasu su zaka same su masu kaifin harshe masu gwalangwato da dabara a wajen gayyatar waɗanda suke masu raunin kwakwalwa da rashin zurfin ilimi da rashin fikihu sai su kwashe kafarsu da yawa za ka binci mutanenmu suna sauraron waɗannan mutanen in aka zo ana karatu su riƙa kwaso shubuhohinsu sun faɗa sai su kawo masallaci a rubuto takarda ko kuma ne ya ɗaga hannu ya ce yana da tambaya kana ba shi dama ya tambaya sai kaga ya kawo maka shubuhar da waɗancan suke kawo me yasa ka saurare su me likitoci suke ce mana ana kwasan ba sai ka zo wucewa kawai kai ta shaka ko da ka kuta lalace to dan me za ka toshe hancinka ana kwasan ba sai amma kuma ana yi wa Allah ƙarya ana zagin manzo Allah sama ana walakanta sunnar sa ka je ka kaka yanzu lafiyar ka tafi aqidarka to da ka bai halatta ka rike sauraron su ba ka sauraron malaman sunna suna nan ga suna sannan daga cikin hanyoyin akwai kyautata raddi zuwa gare su ta hai ta yaya mayar musu da martani ba kowa ya iya raddi ba ba kowa ya iya raddi ba raddi fanni ne koya ake training din mutane ake akan raddi ba kowane malami bane ya iya karantarwa amma ya iya raddi shubuhat shi yasa zamu ga yanzu a jami'o'in musulunci na duniya fanni ne musamman yan kulliyatul hadith masu karanta hadisi ana karantar da su raddi ilmu raddi shubuhat ya ake mai da martani ga yan bid'a ko ya mutane ake yi ba kowa bane zai shiga wani idan ya shiga matsala yake jawo mutane kamar yadda Bahaushe yake da wannan karin maganar ne wai dan akuya ya tafi kaza ya dawo da kaza to shine irin abin da yake yi sarka ba kowa yake ba a cikin aikin da ke gaban mu shine wajibi ne yanzu mu samar da irin wannan tsarin na shirye waɗanda za a koyar da su yadda za su rika mai da martani kuma da a ce mu kanmu muna da tsarin da ya kamata wasu idan an ji suna raddin hana su za a yi ko kuma tun asali ma ba za a ba su izini su yi ba haka nan abin da ya shafi babin tattaunawa da su muƙabala ba kowa iya muƙabala ba sannan asali ba a san muƙabala a cikin ƙa'idojin ahlus sunna ba a san muƙabala da ɗan bid'a ita muƙabala da ɗan bid'a to lalura ce sai idan an kai matuƙa ba yadda aka iya amma yanzu yadda aka mai da shi yayi ya zama dukkan wani ba zai zama ba za ka zama wani jarumi ba sai ka riƙa jaye-jayen muƙabaloli da masu bid'a wallahi tallahi ƴan uwa ba zan ji kunya in faɗa muku cewa ba tsarin magabata na ƙwarai ba ne kuma magabata na ƙwarai sun yi gargaɗi a game da yawan muƙabala da ƴan bid'a amma a musu raddi wannan a musu kuma a faɗa wa mutane sharrinsu amma ka haɗu ga kaga su faɗa ka faɗa to tari bai ci haifar da alkhairi ba in kuma za a yi to akwai siffofin waɗanda suka cancanta ba su yasa wani da ya zo wajen al-Imam Malik ya ce al-Imam Malik zo mu yi muƙabala al-Imam Malik ya ce na me ya ce akan addini ya ce addini shari'a ka taɓata ce kake nemanta ni dai tawa na san inda kake tana nan ba taɓata ba kai da ta ka taɓata ka je ka nemo ta saboda haka ba aiki ba ne na kowa balle a bai koma abin tattaunawa a social media commentators ko masu comment ƴan comment shi kenan su ta abin da suka ga dama ba daidai ba ne waɗannan abubuwa sannan masu waɗanda za su ɗauki gabarin yin wannan raddin akwai buƙatar su karanta littafan waɗanda suke rubutu ko suka yi rubutu a cikin masu wannan aƙida ka karanta rubutunsu sannan kuma ka karanta raddodan da aka musu an yi musu raddoda an yi littafai akan wannan ƙungiyar ta tafi ne an yi rubuce-rubuce na mayar musu da martani wajibi ne mutum ya karanta kuma karatu ne zurfi kafin ya ce zai iya fuskantar su daga cikin kuma hanyoyin fuskantar su akwai ƙarfin hadda da iya nutsu a cikin alƙur'ani da saurin kawo aya da kuma kallo ma'anarta wannan yana da tasiri matuƙa ɗan uwa na cika magana da yawa kuma an ki a tsaida ne saboda haka ina ganin na wuce ka'ida Allah ya fe mini zan tsaya anan insha Allah ta'ala abu ne malamanmu sun a Najeriya ku dubi aikin da suka yi musamman zan buga mana misalai da malamai guda biyu wanda ayyukansu waɗannan ayyukansu sai dai mai ta musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka na farkon su shine Professor Sani Rijiyar Lemu hafizahullah ya rubuta littafi na Larabci a kansu sannan ya rubuta littafi na Hausa a kansu littafi na ilimi tattaunawa ta ilimi sannan na biyu shine Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu da ya ɗauki gabarin gabatar da wasu muhazara tintina sarƙa ta muhazara ina jin yanzu kila ya gabatar da shiri kila ya fi na 200 akan wannan aqidar da asalinta da yadda take tabbas akwai ƙaruwa da duk mutumin da ya bibiyi wannan darussa nasa kuma muna fatan su ma waɗannan darussa nasa su a dunkule su zama littafi don littafi ne da zai zama babban kundi Allah ya saka wa waɗannan malaman da alkhairi da sauran malamanmu waɗanda suke haka Malam Kabiru Gombe ya yi ƙoƙari a wajen aikawa da waɗannan tambayoyi da samar da waɗannan tambayoyi na hankali da kuma ƙalubalantar su wanda aka ce wai an zauna a lokaci ɗaya an ba da amsar saboda wasa da wariji to Allah ya shirya da sauran malamanmu duk waɗanda suke ba da gudunmuwa ta ilimi a wannan fannin sannan kuma waɗanda ba su cancanta ba su shiru don akwai su a cikinmu ‘yan kazallaha su kama bakin su shiru bai kamata ba su saurari abin da waɗannan malaman namu suke faɗi ya isa kar su riƙa jawo mana aiki Allah ya shirye mu Allah ya shirye su wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mashina ga shi
Muhammad Labarci a alimi a ajiyar ruwa ya yi bayanai kwarai da gaske
na shubuhohi na su a waɗannan mutane da ake cewa ƙala kawo ko ya ƙur'aniyu a kamar yadda malam ya faɗa ko mu dai ɗalibai da ba mu da zurfin ilimi da za mu irin wannan manazara waɗannan maganganun za su amfane mu kwarai da gaske a gaskiya ne wanda ya san bai san yadda zai tinkare su ba to ya kiyaye domin shubha ce shubha har wani lokacin shaidan ke ba su don ya haifar da illa a cikin musulmi amma akwai wasu maganganun nasu a fili suke yanzu kamar ya yi ƙoƙarin ya rushe daren Lailatul Qadr ƙarara ka ga yanzu wannan mutum dai komai rashin ilimin shi yanzu ya ce ƙarya ne ba wani maganar da Lailatul Qadr ya wuce yana ga inda ba so kake ya wuce da kai ba kamata ka kiyaye akwai a ire-iren wannan maganganun kwarai da gaske da yake da su a kamar yadda malam ya ce da yawan za ka iske wato sukan gegi waɗanda ba musulmi ba kamar shi wannan in ka kalli philosophy ɗin shi yana da hikima da wayan bala'i a lokacin da su Dr. Muhammad Usama suka yi rubutu suka gayyato shi akan a titsiye shi a yi muƙabala da shi a gaban hukuma to wuri na farko da ya fara kai kuka shi ne Amnesty International wallahi Amnesty International ya tafi kai ka kiyara da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma to kuma ya za ka yarda da Amnesty International haka wannan akwai abin mamaki kwarai da gaske sannan da ya ji wuta sai ya ruga Kano ya haɗa kansu makwarari ake ce mishi ko ya yi ƙoƙarin ya yi kima ya haɗa 'yan ɗariƙa da 'yan abin nan duk bayan ya rushe su shi kuma ya zo ce su haɗa kai dama manyan abokan gaba su ne a halin sunna to Allah kiyaye da ƙarshe ya tsallaka har Jos wurin kiristoci to kaga wannan kamar yadda malam ya faɗa ya ce so da yawa za ka ga sukan gege sukan yi tare da arna amma su rushe musulmi. A kamar da malam ya faɗa, su kansu kuma irin su a shi musussuka, to akwai wanda su kuma suna zuba musu wuta su ma, saboda suna kiransu ‘yan raka’a, domin an kalubalance su su kare raka’o’in sallolin da suke. Shi malam an ɗauko mana hoton shi har da ikama, har da riƙe ƙirji yake yi, har da kiran sallah, har da Allahumma rabbana wa lakal hamdu. To an ce ina ya samo su a Alƙur'ani kuma har yau ya kasa bayyanawa. To akwai ‘yan masu raka’a ɗaya ɗin nan, wanda su a wurin su irin su musussukan ma da ‘yan wuta ne. Mun ɗan yi fama da wani a gaban mai martaba sarkin Daura, wanda a nan ƙasar mai Adua ya ɓulla. Allah saka mai martaba sarkin Daura da alkhairi, ba wai matakin ilimi ya ruba, a matakin iko ya biya lallata shi. A ƙarshe dai dole in ka lura shiru kake ji. Malam an kawo su gaban sarki cewa raka'a ɗaya suke kullun a sallar su, ita kaɗai ke sallah. To duk bayanan da ake yi ba a damu ba. Sai da mai girma Galadiman Daura ya ce ya kamata ya tashi ya yi sallar a gani. Wato da ya tashi ya ce haka nake yi, ya yi sallar a gaban sarki, ya faɗi ya sujjada, ya ce in ne haka na gama. A sarki sai fashe da kuka. Ya ce Allah karka kama ni, billahi allazi la ilaha illa hu, ban san da irin wannan mutanen ba a ƙasata. To Allah kiyaye. To muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare mu, ya tsare zuriyoyin mu, ya tsare dukkanin musulmi. Amma irin waɗannan hanyoyin na wani lokacin approach, in ka zo ma kana yawan maganarsu sai wani ya ɗauka adawa ce kake musu ƙiyayya ce. Amma dai irin wannan bayanan da aka yi su insha Allahu za su warkar. Sheikh Allah ƙara lafiya, Allah ƙara basira, Allah sa amizani. To kuma aka mai da muka gabatar insha Allahu shi Prof zai biyo da taliki insha Allahu, wato Professor Kabir Abubakar Asgar. Amma malam ya ce Akbar ne, sai ya zama wato ayoni ne ko ana neman wuta a makera, sai ta ɓulla a masaka. To Allah Ubangiji ya jagoranci, Allah ba mu dacewa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مساء البركة بركة مدونة لوكتي دريار غاياجا كما duk bayanan da ya kamata a yi dan uwa malamin mu Sheikh Bashir Lawal, Allah ya saka mishi alkhairi, yayi waɗannan bayanai, ya bi wannan mas'ala, ya mata tsinta kwarkwata, ya mata summary wanda yake kusan duk abin da ya kamata a faɗi ya faɗa, daga tarihin wannan kabila a matakin duniya a ƙasashen da suka zama gaba-gaba wajen yaɗa wannan sharri, India, Masar da Suriya, da kuma ta zo a nan gida Najeriya, sannan kuma da shawarwari muhimmai na yadda ya kamata a magance. Gaskiya saboda Allah ni inda ina da yadda zan yi da ba wani talikin da zan yi, amma tunda shugabanni suke umarni to kaga dole za a bi umarninsu saboda lazimtar ladabi na majalisi. Abinda nake so na ƙara ɗaya ne kawai ko biyu, musamman game da maganar da malam ya yi a kan masu bibiyar waɗannan batattu musamman a social media. A kwanan nan akwai wani mutum da sai da na rufe shi da faɗa, kawai sai mutum ya je ya gano waɗannan shirmatakun, kawai sai maka forwarding ta DM. Don Allah malam ya za a yi warware wannan, kuma malam me za ka ce a kawai na ce ni ba sa abin da zan ce ba, wani lokaci ya yi na ƙi kula shi, ran sai na ci mishi kai ma ka je koyi ka tuka zama malami mana sai ka dinga warwarewa sai na mishi wannan gurin sannan ya gane je nayi fushi sannan ya bani hakuri muka daidaita ince mai to abinda nake baka shawara kaga wannan harka ba harka ka bace me zai hana ba za ka je ka shiga wani site ko wani group inda ake yin karatu ka koyi abinda zai amfane ka ba me yasa kullun sai dai ka je ka kalli shubha nace mishi ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo nan da sahabbai tun da gari ya waye tun da aka yi sallar asubahi yake musu jawabi akan dujal da fitinarsa da irin bala'in da dujal zai kawo a duniya masu riwaya suka ce haka aka wuni ranar ana yin wannan karatun amma a ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da recommendations a ƙarshe kamar yadda malam ya mana da ya ce musu ya ce to idan ya fito ina nan ni zan muku maganin shi idan ku baya nan kowa ya ta kanshi kowa ya gudu ma'ana bai ce musu tunda na gama ba ku hujjoji da bayanai a kansa ku je ku kure min shi ba da haka ita barna fitina irin wannan ta aqida salama kada ita karma ka ji tun farko akwai abin da idan ka ji to zai makale a cikin zuciyarka ya ta maƙaiƙayi ko da baka gasgata ba yanzu an sa maka shubha akan asalin gaske da kake tare da ita wanda kuma wannan ba zai amfane ka ba wannan na farko kenan to su kuma ƴan bokon mu da an faɗa musu irin wannan magana sai su ga kamar ana jin tsoro ne kada wai su su gane gaskiya ne ana jin tsoro ne kakku halaka tsoron da ake ji muku kenan galibi a ƴan boko wasu sa'o'inmu ne ko abokan aikinmu a jami'o'i da makamantansu suna jin daɗin irin wannan abin da yake saboda yana ba su dama irin abin da suke da shi a cikin jami'a na komai ma ana iya a tattauna a kansa ana iya a yi naƙadinsa ana iya komin nagartan magana kawai wani ya zo ya watsa da ita ya ce bai yadda ba kusa haka ake a cikin boko yanzu nan yankin daura ba shi yasa za ka ga yan boko sai su ce duk wannan abin da ake wani tarihin daura su ce duka ƙarya ne ai ku sha ji a bakin su ko kuma su yi murfifi to haka yan boko suke to qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gun yan boko idan ba Allah ne ya taimake su suna da background na addini ba suna ganin shi ma kamar sauran gama garin zatuttuka ne sai suka samu wani wanda ya fi su rashin ta ido ya zo yana soko irin waɗannan munanan maganganu sai suka kamar sun samu wani limami in ku lura da kyau watannin baya kafin azumi shi wannan nan cikin jihar Katsina ya yi wani tashe irin tashin gishirin andir a social media suwa suka yi promoting ɗin shi a lokacin yan boko ne galibi yan boko ne wasu ma saboda boko ya cika musu kai ba sa ma yin magana da hausa sai dai da turanci ma'ana za su yi magana akan matsalar shi ma sai sun juya ta zuwa english saboda tsabar boko saboda hausa su ta rikice ba lama su yi magana da hausa ba su suka dinga wannan promoting ɗin nasa in bacin Allah ya ƙayyade mana matasa ahlus sunna da suka muƙawamance su to da barar da su ce ta fi haka saboda kuma su waɗannan ƴan bokon matsalar shi ne suna da followership wato suna da jama'a da suka yarda da su saboda wasu intima'at wani saboda sun haɗa gari ɗaya wani saboda sun gama karatu a jami'a iri ɗaya wani saboda sun yi course iri ɗaya wani saboda kawai wannan ɗan bokon yana birge shi saboda ya suka gwamnati ko ya iya manya-manyan turanci ana ce musu intellectuals ko experts ko wane ne ko analyst suna dai iri daban-daban da ake kiransu to tunda fil jumla waɗannan ƴan bokon suna birge sauran matasa to duk ra'ayin da suka ɗauka sai matasan kawai su ɗauka shikenan wannan ra'ayin muwa muna ciki kaga wannan ya da haɗari ƙwarai ga addininmu saboda haka nasiha da malam ya mana a wannan wajen muhimmiya ce mu guje wa sauraron irin wannan abun banza ballantana mai ta sharing wani sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku zo ku ji wata mummunan magana to a bakin ka za a ji ta da can wani bai ganta ba ko ya saka a status jama'a kuna jin irin abin da ake faɗa ya za a yi ma duniya ta zauna lafiya ana faɗan irin wannan ya fa za a zauna lafiya bayan kana ƙara yaɗa shi abin da ka gan shi kamar larabawa suke cewa hasbuka minash sharri sama'uhu ya ishe ka iya matsalar da ta faru gare ka game da wata wani sharri idan ma ka ji ballantana kuma ka yada. Allah kuma yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima. Allah baya san bayyana mummunan zance wani zance ya kai munin mutumin da ke batanci ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake girgira sawabit na addinin musulunci kamar yadda malamin ya ambata kaga sauran bid'o'in da ake gwagwarmaya a kansu irin shi'a ifna ashariya irin khawarij irin mu'tazila ko neo mu'tazila da ake da su yanzu gaskiya su ma sun cika Kaduna da ire-iren su to duk waɗannan fa suna da tushe a cikin tarihi amma waɗannan su ba su da tushe in banda wasu ƴan basis da aka taɓa samu na khawarija da suka ƙaryata hadisai amma shi ma bai zama musu asal da aka san su da shi ba abinda aka san su da shi shine kafirta musulmai da yakan shugabanni amma wannan abin nan kusa ƙasa da shekara 200 wasu daga cikin rukunnan har yanzu suna raye kamar wancan shedanin gawar ta malam Ahmad Subhi Mansur shi har yanzu yana raye wannan shedani na'am sai da Quraysh a misrafa yanzu yana America inda ba yau ya mutu ba da ran shi har yanzu da malami ne a jami'ar Azhar duk da Azhar jami'a ce mun fatiha da take bada damar tattauna ra'ayoyin addini amma dole aka zauna a majalisar shuyuk na Azhar kamar sanad kenan aka yi tabakin cewa wannan mutumin hadari ne ga kayan na addininmu a Quraysh aka fassala shi daga aiki to da mutum Turawa suke goyen bayan shi suka dauke suka kai shi America suka kama mishi wani Razi Institute ko abinnan markazin Razi yana nan a New York din ku kai brown da kuka waɗannan shedanin mutanen to shine ya ci gaba da yada wannan fitinar har yanzu suna nan suna yada ta saboda haka ko shi wannan din nan idan ka kalli waƙiyin abin da ke faruwa ka tabbatar akwai wasu ID khafiya da suke taimakon shi in ka lura da irin rayuwa da yake yi ta tashar holiya ta murewa irin manyan motocin da yake hawa da irin kayan makada da yake zubawa a jikin shi ka san cewa dole akwai ba san kaso da yake ba ba san ina ya gaji kuɗi ba ba san shi a matsayin dan kwangila ko tsohon babban ma'aikacin gwamnati da yawa wuri kuɗaɗe ba kawai an gan shi cikin daula kaga ya kamata inda kasashenmu kasashe ne da aka san ciwon kai ya kamata a yi tunanin to wannan a tambaya ina ya samu waɗannan manyan kuɗaɗen dole akwai waɗanda suke tamuyinsa kuma waɗanda makiya ne na addinin musulunci duk wata fikira mummuna da aka kawo za a yada a cikin musulunci za ka samu waɗannan makiyan ko na cikin gida ko na waje sun taimaka mata malam ya wata magana muhimmiya game da haddan alkur'ani mai girma matsayin alkur'ani mai girma a gurin musulmi abu ne sananne matsayin haddace shi abu ne da yake abin alfaharin kowa a ce ka iya ko naka ya iya amma wajibi ne daga cikin hanyoyin gyara mu gyara methodology na haddan alkur'ani da muke a daina haddatar da yara alkur'ani zallan baki kawai su wayi gari su ba malamai ba su kuma ba tsatsar jahilai ba sannan a zo a yi musu walima a yi celebrating ɗinsu daga nan su ɗauka su malamai ne to irin wannan daga nan ne idan suka ga kuma ba a ba su recognition na malamai ba to duk wata barna in ta zo a matsayin reaction to wancan kore su da aka yi daga cikin saha to za su iya binta kun aka zo ana tafsiri an rama shi ke da bakin Qur'ani amma ba shi ake gani a matsayin mai muhimmanci a wajen ba wataƙila duk abin da za a bayar ma na wasu fawa'idu to ba a ji shi za su je ba in aka tafi wa'azin ƙasa haka ko ina aka je alarma yana ganin shi ke ɗauke da magana Allah amma ba a ta shi tun haka a ɗabi'ance ɗan adam zai dinga jin wani ƙunci da damuwa da cewa ana yarfe shi to yana ganin wata mummunar aƙida da za ta yi fara da waɗannan zai shiga kamar yadda malam ya ambata an kashe alarmomi jama'a a cikin harkar Boko Haram kai Allah kada ya san yawansu ma haddata alkur'ani waɗanda za su zauna su yi musaffa su shafari an ta kashe su me yasa saboda ba su san fassara ba ba su karanci qur'ani da usul na ilmomin da ke cikinsa ba wajibi ne wanda ya kanta alkur'ani aƙalla ya zama yana da arabiyyar da zai gane me ake faɗa yana da nasibi a balaga da zai fahimci wato gardin alqur'ani, yana da nasibi a cikin sauran usul na ilmomin musulunci da su taimaka mishi, ko da bai zama malami da za a ji sunan shi a matsayin malanta ba, amma ya zama ya san abin da yake karantawa. Kama amai da qur'ani wata farfajiya ta cin kasuwar kowa, kawai ya haddace shi kenan ba tare da ya ainihin wato san me yake fadi ba. Wata rana na ji wani taron yayin dalibai masu hada alqur'ani, na faɗi irin wannan magana cewa hadda qur'ani ba malanta ba ce, akwai saura. Wani ya taso ban gama magana ba, ya yi raɗa min cewa gata mala akwai kuskure a cikin magana, cewa ni a guna ba kuskure ba ce. Idan kai kuskure ce ta kan an ba ka dama kai ka faɗi ra'ayinka, ni a guna kuskure ce, kuskure ne mutum ya haddace qur'ani kawai zallan baƙinsa ya tsaya iya nan. Kamar mutum ne wanda aka ba shi admission a university ya yi semester uku kawai ce to ni alhamdulillah ya ishe na haka, ya koma garinsu ya je ce kuma ya gama ya biyu ko biyu ke ko dan fodio ina sa da yake cewa ni kawai iya abin da nayi semester uku kawai ne ya ishe na haka masada'a. Akwai da ba shi aiki, akwai da za a kira shi da suna engineer ko architect ko county surveyor ko wani abu, za ga kawai yayi asaran lokacinsa, ya asaran kudaden da ya kashe, kuma ya wa kanshi asarar damar da ke gaba. To haka kwatankwacin haka ne mutum kawai a ce iya abin da ya qur'ani shine hadda baqir, tunda yayi wannan ne wahala kuma ya saba da karatu, dan ba a yin qur'ani sai an saba da karatu, to ya bude kofar da zai ilimi inda ya gane. A da can ba a san wannan ba, ba a san mahaddaci jahili ko malami mara qur'ani ba, da can ba a san wannan ba. Wannan wata musiba ce cikin musibin zamani. Duk waɗanda malai buga mana misali da su makaranta alqur'ani din nan, su kisa'i, su hafsu, su qalun, su waye, ka je ka bi tarihin su, malaman arabiya ne, malaman fiqh ne, malaman hadisi ne, masana tarihi ne, ha kuma sauran mashahuran malaman da ake tutiya da su a duniyar musulunci yanzu, su ma an kaji zaka ji an ce farkon ilimin su hadda qur'ani. Ibn Hajar Allah ya gafarta mishi yana da ƙasa da shekara 15 da ya gama haddasa, har sun je aikin umara da babansa, aka ba da labari a tarihinsa cewa a wannan shekarar ma sai da aka ba shi dama ya yi limancin ashan a haramin Makka, saboda irin yadda ya burge mutane cewa ƙaramin yaro da irin wannan ƙarfin hadda da wannan suke farawa. Sai an fara da Qur'ani, amma ba in an gama Qur'ani a tsaya ba. To mu kuma sai aka ware ga ƴan karanta Qur'ani zalla, ga kuma ƴan karanta sauran ilmomi ba ruwansu da Al-Qur'ani, sai abin da ya sawaka. To daga nan muka samu wannan tatakurzo. Saboda haka masu kula da makarantun hadda, mu gyara manhajinmu. Allah ya jikan malamin mu Malam Albani Zaria. Shi ya dade da wannan fikira. Malam Albani bai yarda da fikirar wai hadda Qur'ani zalla ba. Yakan ce ka iya ka karanta izu biyar ka haddace ka san ma'anarsa, ya fiye maka akan ka karanta Qur'ani duka baka san ma'anar shi ba. Saboda duk karantawa da ke ta alqur'ani tana tafiya ne tare da sanin fasara da sauransu. To irin wannan kuma akan dade ne watakila ba sau. Ka je mai sunan wani wai hadda wai intensive, an mai da hadda wai intensive kamar wani part time shekara daya. Malaman makarantar hadda sun gane lagon iyaye wanda ba su san qur'ani ba. Ba dai kuna cewa ku je hadda kawai a ce sun gama ba. Ka taba ganin wani dan musabaka da aka ce maka wannan dan haddan shekara ɗaya ne? Ba zai yiwu ba. Saboda haka jama'a mu dawo cikin tattayi mu. Haddan Qur'ani falala ce, daraja ce, amma ba iya haddan doron baki ba. Hadda tare da ilmominta. Saboda haka jama'a ina ƙara yi mana nasiha akan cewa mu guje ma sauraron ƴan ƙalaƙatu. Mu guje wa sauraron su, ba mu da ba ɓata lokaci ne da kawai da ɓata data. Sannan mu guje ma yin forwarding na abin da muka gani game da su. Sannan shugabanni suna da mas'uliya babba a nan jihar inda yake shine yanzu markazin ƴan ƙalaƙatun nan. Na san babban dattijon malami Malam Abdulwahab na Kano, Allah ya saka mishi alkhairi, tare da taimakon wasu malamai a nan jihar Katsina da wasu cikin wato ƴan gwagwarmaya addini, an tsara abubuwa da yawa. Akwai wasu cikin abokanmu su Dr. Salim, wani mutumin nan malin fashi ne amma mazaunin Kano ne, da wasu ƴan omo irin su Malam Musa Ɗankwano, sun yi kokari sosai wajen kawo ma wannan da'awa challenge, kuma har aka kai ga rubuce-rubuce a hukumance har zuwa ofishin DSS, ofishin gwamna, ofishin wane ne, da nufin cewa a nuna ma shugabanni hadarin da ke cikin abar masu wannan mummuna aƙida suna yada cikin mutane. Amma ƙarshe lam yarfa ulaha la ainan wala ra'asa, wasu damu ba su gwamna cewa to su ba za su iya ba, su 'yan siyasa ne, kowa nasu ne, akwai 'yancin addini da sauransu. Wanda kuma kamar yadda malam ya faɗa a nan, na yaba wa wancan basarake da aka ce ya tuba ga Allah yana kuka yana da dama cewa wallahi bai san da irin wannan fasikin a ƙasarsa ba. Saboda alhaki ne a kansu, Allah zai tambaye su game da addinin mutane. Kuna ji kuna gani wani ɓatacce ya zo yana yaɗa ɓarna, kuma kuna da sulɗar da za ku iya maganinsa, wato kuma ku so ku zama cikin alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata kenan. Ba kwa so ku zama cikin waɗannan waɗanda Allah ya ce za su tsayu a kan sallah su ba da zakka kuma su yi umarni kyakkyawa su hana mummuna. Wato ku kawai mulkinku kawai shi ne ya dame ku kenan, abinda ya shafi addinin mutane da gyaran zukatunsu bai dame ku ba. Waɗanda suke da ƙarfin da za su iya hanawa ba su hana ba, to su sa abin da za su gaya wa Allah. Alhamdulillahi al'amura sun fito gaba ɗaya, an yi walƙiya, kowa ya gan shi. Yanzu babu abin da yake in banda faduwa ƙasa, kullun ƙara ƙasa yake. Allah ya saka wa Malam Kabiru Gombe da alkhairi tunda ya mishi wannan turnukun tambayoyin guda 100 din nan. To daga nan kawai mutuncin shi ya zube a gun waɗanda ma suke sauraron shi, har galibin waɗancan 'yan bokon gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi, ya watsa musu ƙasa a ido, saboda sun ɗauka in ya fara ba da amsan zai wani bajinta ne, zai baza capacity ne, yanzu ga ina ai ruwa ya buki zakara ya yi mutsu-mutsu. To Allah ya kyauta. Sannan a ƙarshe gaskiya ne abinda malam ya faɗa, ba kowa ne zai shiga cikin harkar raddi ba. Ita malanta wani multi-purpose profession ne, ayyukan malanta suna da yawa kuma har yanzu ba su isa ba. To idan kana harkar malanta ka duba ka ga wanne ne a cikin harkar malanta abinda ka fi iyawa, to sai ka ba musulunci gudunmawa a nan, sauran kuma ka rabu da shi. Akwai malami na limanci, akwai malami na fatawa, akwai malami na sallar gawa, akwai malami na matan aure, akwai malamin da da'awa ƙauye ya iya, akwai wanda ya iya tada ƙura ne randa ake buƙatar tada ƙura. Ana samun ko wani multi-purpose wanda komai da ruwanka. Akwai malamin da shi kuma ma abinda ya iya kawai zantuttuka waɗanda suke masu kama zuciyar mutane, shi kamar motivational speaker ne ma, bai ma iya innama unzirukum bil wahyi ba, kuma shi ma malami ne, duk akwai su, kuma kowanne da amfaninsa. Sannan akwai kuma malamai 'yan muƙabala, yanzu akwai su ma 'yan ina da muƙabala, za ka tuna cigiyar don Allah a zo a yi, za su ba da teji, za su ba da time a haɗu a shafin wane ko shafin wane. To kaga akwai irinsu. To kai idan ba irinsu ba ne, makaranta haddaka nan ta fi maka alkhairi, ka ci gaba da koyar da yara hadda, Allah ya saka da alkhairi. Khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Idan ba irin wannan ba ne, to kai kuma mai wankan gawa ne, to kai ta adda Allah sa a yi rasuwa, ka zo ka yi wankan gawa, ka samu lada. Tunda lada ne babban an yi wankan gawa ko? Don ba a dama lafiya da aiki yi. In ya gwamnati mara lafiya ce, Allah ya sa wannan ya cika da imani. To Allah ya kyauta. Yan uwa masu albarka, kan nan suka fi da dogon surutu, na ga na fara mantar da kowa sanin laccar. Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya. Allah ya shirye mu, ya tsare mana addininmu. Waɗannan bidiyoyi da waɗannan takuntunu, Allah kai mana maganinsu. Allah kawo mana nagarta da alkhairi a cikin rayuwarmu da addininmu da makomanmu. Ya Allah, yadda ka haɗa mu a nan, ka haɗa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin rahamaka da ni'imar aljanna, ka jikan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب الله سكر الكيري الله قال بولي. نجا نن مكذوك عشان شو أن الزمن إن شاء الله تعالى. وند زمان ياي البركة أن أمفان قريلا كذكي. تجا درس مفروض تعليقين. كوني إنك كلا شو على لي الأمر ياي كيو. Allah mana jagoranci a programs din gobe. Ina ga na farko shine daura ta ɗaliban ilimi ko, to muna fata don Allah karfe nawa ne time din da aka sa? 9:30 ko 9:00? 9:00. Don Allah kar ai African time. Karfe 9:00 duk wanda ya san shi memba ne na ko yayi rijista to ya kamata a ce yana cikin masallaci. Allah sa albarka cikin abin da za a yi, Allah amfanar da mu. Kuma insha Allah daga wurin daura za ku faɗi next line of action abin da zai faru gaba kuma ko. To muna roƙon Allah ba mu dacewa. Malam ya yi addu'a, muna roƙon Allah. Na'am. An an je ai daga nan kuma za a san lokacin tashi. Malam kyalai sun mukama su mana karfe, indai sun zo hannuwa shi kenan ma. Zuwa abin da Allah so gaje. Malam ya yi addu'a. In kuka lura yan uwa musulmi, ƙasar mu tana da buƙatar addu'a. Alhamdulillahi Sheikh Bashir shi ma a khutba ya yi mana addu'o'i ƙwarai da gaske, kuma ya kamata hankalin mu ya kawo kan wannan matsalar ta Najeriya. Wasu za su zauna su tattauna matsalolin a yi zage-zage, amma mutum sai je ya muɗi ko da daddare ɗan tashi ya yi sallah ya roƙi Allah zaman lafiya a ƙasar ba a yi. To ya kamata mu mu gyara. Allah muna roƙon ka zaunar da wannan ƙasa lafiya. Dazu mun je boda. A ka'idar duniya yanzu da ka yi crossing border nan akan matsala sai a ce kai dan gudun hijira ne. Saboda haka Najeriya ce kasar mu, muna roƙon Allah ya tsare mu a kasar mai tsare kasar. Kamar yadda na faɗa jiya, duk wanda ke da ajandar rusa Najeriya, a Najeriya yake ko a waje, Allah ka rusa shi ka tsare Najeriya. Allah ka yi wa zuriyoyin mu albarka, ka tsare mana imaninsu na mutunci su lafiyar su. Allah ka ba mu dacewa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.
Midas.